sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19.25 da 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna dan koda yaushe a shafukan mu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da daren yau Alhamis 1 ga watan Agustan 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana suke ci gaba da sharhi akan hukuncin da wata kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta yanke a jihar Ondo. Haka kuma za ku ji cewa wasu gwamnoni a arewa maso gabashin Najeriya sun ƙara aure jim kaɗan bayan sun lashe zaɓe. Sannan za ku ji cewa har yanzu 'yan Najeriya suna jira su ga yadda shugaba Muhammadu Buhari zai raba ma'aikatu ga sabbin ministocinsa 43. Yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yayin da shugaban Buhari yake shirin raba ma'aikatu ga sabbin ministoci da majalisar dattawan kasar ta tantance, ko me ya kamata ya ba mu muhimmanci? Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a takaice. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya kira matakin da Amurka ta dauka na saka musu takunkumi akan ministan harkokin waje na Iran wasan yara. A wani jawabi da yayi wanda aka nuna a talabijin, Rouhani ya ce Amurka ta yi ikirarin tana so ta hau tebulin shawarwari da Iran ba tare da wasu sharuɗa ba, amma kuma sai gashi ta sanya takunkumi akan ministan harkokin wajen kasar. Wannan mataki ne da ba a saba gani ba, a cewar wani babban jami'in gwamnatin Trump a lokacin da yake tattaunawa kan matakin da Amurka ta dauka akan ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif. Umurnin takunkumin da Amurka ta sanya ta zargi Zarif da yin abubuwa a madadin jagoran kasar Ayatollah Ali Khamenei, wanda kwanan nan aka sanya sa a jerin sunayen mutane na musamman da Baitul Mal Amurka ta sanya wa takunkumi akan, kuma aka hana wani dan Amurka yin wata hulɗa da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kasar Thailand yanzu haka don halartar babban taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asia da ake kira ASEAN a takaice, wanda ke zuwa yan sa'o'i bayan da Korea ta Arewa ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami wanda shine karo na biyu da Pyongyang ta yi gwajin kasa da mako daya. Pompeo zai jagoranci wani taro da za a yi tsakanin Amurka da kungiyar kasashen na ASEAN yau Alhamis tare da takwarorin aikin sa a Bangkok. Yana mai cewa yawancin su suna da muradai akan batutuwan tsaro, zaman lafiya da cin gaban kasa a yankunan tekun yammacin Pacific da na India da kuma Indonesia. Haka kuma Pompeo zai jawabi game da harkokin bunƙasar tattalin arziki da Amurka ke yi a yankin. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kasar Rwanda ta rufe iyakarta da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, a yayin da Congo ke kokarin shawo kan barkewar annobar Ebola a baya-bayan nan. Wannan na zuwa ne bayan da aka samu rahoton mutum na uku da ya kamu da cutar a birnin Goma da ke bakin iyakar kasar. Oliver Ndihu Girehe, karamin ministan harkokin waje na kasar Rwanda, ya faɗa a yau Alhamis cewa gwamnatin kasar ta rufe iyakarta da ke wajen garin Gisenyi a arewa maso gabashin kasar, wato garin da ya haɗa iyaka da garin Goma wanda mutane fiye da miliyan ɗaya ke zama a cikinsa. Haka kuma dubban mutane sun tsallaka iyakar da ƙafa. Jami'an kiwon lafiya a kasar Congo sun tabbatar da cewa ɗiyar wani mutum da ya mutu sakamakon cutar ta Ebola a farkon makon nan ta nuna alamun kamuwa da cutar. An dai gano cewa mutumin na ɗauke da cutar ne kan 'yan kwanaki bayan isarsa garin Goma daga wani ƙauye a lardin Ituri da ke arewa maso gabashin kasar. tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden yayi muhawara da abokan neman takarar shugaban kasarsa na jam'iyyar Democrat a daren jiya Laraba game da batutuwan kiwon lafiya, shige da fice, manyan laifuka da kuma wariyar launin fata. Yayin wasu suka kalmatarsa suka so su cecceke shi sosai a matsayinsa na dan Democrat da ke kan gaba wanda zai takara da shugaba Donald Trump a zaben shekarar 2020. Ina neman takarar shugaban kasa ne domin in maido da martaba kasar, inji Biden a lokacin da aka bude zaman muhawarar karo na biyu na ƴan neman takarar jam'iyyar Democrats a garin Detroit a jihar Michigan da ke tsakiyar yammacin Amurka. Amma nan take bayan da Biden ya ce yana ganin tsarin kiwon lafiyar da sanata daga jihar California Kamala Harris ta gabatar wannan makon abu ne mai sarkakkiya. Malama Harris da ke tsaye a gefen Biden ta maida martani da cewa tsarin ya yi mishi sarkakkiya ne saboda bai karanta shi ba.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai babin rahotanninmu. Rahotanni daga Najeriya na cewa wata kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a Akure babban birnin jihar Ondo ta soke zaben wani dan majalisar tarayya saboda yana da takardun zama dan ƙasashe biyu, wato Najeriya da Burtaniya. Jarida Punch da ke wallafa labarai a Najeriya ta rawaito cewa kotun ta ce Ikeboju Bologu na jam'iyyar PDP bai ma cancanci ya tsaya takara ba. Dangane da haka na tuntubi wani lauya mai zaman kansa kuma mai sharhi akan al'amuran shari'a a Najeriya, Barista Yusuf Sallau Mutum Biyu, inda na fara da tambayarsa ko me kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce.
Ba tare da mun tsawaita bayani ba, dokan Najeriya ba ta bar kowane bangare na wato abin da ya fuskanci siyasa ko rayuwar ɗan Najeriya ba sai ta yi bayani a kansa. Haka nan idan ka zo wannan bangare na abin da ya fuskanci kasance mutum ɗan ƙasa, in ka duba sashin doka na 25 na dokan Najeriya da kuma sashi na 26 zuwa 27 har da 28, duk wannan dokoki sun yi bayani ne akan yadda ɗan ƙasa ya kamata a kira shi ɗan ƙasa ya amsa a matsayin shugaban ƙasa, sa'annan shi ma ya iya zama ɗan ƙasar Najeriya. Don haka idan ka duba wannan wato hukunci da take yanke a nan jihar Ondo a kan ɗan majalisa wanda ake zargin cewa ba shi da koko yana da takardar zama ɗan ƙasa biyu, Najeriya da kuma ƙasar wato ƙasar abin nan
Burtaniya.
To abin da ke faruwa gaskiya iya abin da ya bayyana mana a yanzu ya hukuncin da aka yanke a baya. Misali akwai kes da aka yi a baya 2004, kes na Willy da kuma Aribe, inda kotun ƙasa da ƙara ta yanke hukunci a kan cewa duk wani ɗan Najeriya wanda aka haife shi a Najeriya, sa'annan kuma bayan an haife shi a Najeriya ya sake samun takardar zaman wata ƙasa daban wanda ba Najeriya ba, to wannan mutum yana da dama, yana da gurbi da zai iya tsayawa takara a Najeriya kuma a zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa ko kuma a matsayin senator ko a matsayi na gwamna. Misali to amma duk mutumin da ya kasance wato ba a yi san shi ake a Najeriya ba, shi ɗan Najeriya ne amma kuma ba a yi san shi ake a Najeriya ba, wala'alla ya zama ɗan Najeriya ne ta hanyar abin da ake kira registration, bi ma'ana ya biya rijistan sunansa ko kuma ta hanyar abin da ake kira wato neutralization, ya zauna ne a Najeriya ya jima har ya kai ga ya kai sunan shi yana bukatar a sashi a cikin ƴan Najeriya, wanda shekaru 15 ake bukata mutum ya yi wannan zaman kafin a sa sunan mutum a matsayin wanda za a iya saka shi a matsayin ɗan Najeriya. To idan mutum ya kasance ya tsaya koko yana son ya tsaya zaɓe kuma shi ba a san shi ake a Najeriya ba amma ya zama ɗan Najeriya ne ta hanyar registration, bi ma'ana an masa rijista ne zama ɗan Najeriya ko kuma an juya shi ne ya juya kanshi ne zama ɗan Najeriya ta hanyoyin doka, to wannan bai da dama da yake tsayawa takara a Najeriya sawa'un takarar senator ko na dan majalisar wakilai.
To barista, na ce idan kuma kamar iyayen mutum ne suka tafi wata ƙasa karatu ko kuma kamar ma'aikatan diplomasiya na Najeriya aka haifi mutum a can, iyayensa kuma 'yan Najeriya ne, yana da ikon ya tsaya zaɓe a Najeriya?
idan mutum ya kasance iyayensa ɗan Najeriya ne, wannan shine abin da sashi na 25 ya bayani a kai. Ɗan Najeriya, citizen na Najeriya, duk mutumin da ya kasance an haife shi wato kafin ranar 1 ga watan 10 na shekara ta 1960, wato kafin independence day kenan, kafin ranar independence. Indai har an haife shi a Najeriya ne, shi ɗan Najeriya ne. Sa'annan kuma duk mutumin da ya kasance iyayensa sun haife shi a wani ƙasa daban wanda ba Najeriya ba, indai iyayen ɗan Najeriya ne, to shi ma ya zama ɗan Najeriya kuma zai iya tsayawa takara. Kenan kaga mutum misali wanda aka ji aka haife shi a UK ko a America, sa'annan kuma ya dawo daga baya, ya dawo Najeriya, ya zo a Najeriya, indai har iyayen shi ko kakanninsa ko da ɗaya daga cikin ɗan Najeriya, to shi ma ya zama ɗan Najeriya kuma zai iya tsayawa takara a nan Najeriya.
Barista Yusuf Salau mutum biyu kenan, lauya mai zaman kansa Abuja da ke Najeriya. To har yanzu dai muna Najeriya, inda wasu sabbin gwamnoni guda hudu a arewa maso gabashin kasar suka kara aure jim kaɗan bayan hawansu karagan mulki ko kuma suka lashe zaɓe a matsayin gwamnonin jihohinsu. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulhab Muhammad ya haɗa mana.
Kamar yadda bincike ya nuna, angwayen gwamnonin sun haɗa da gwamnan jihar Nasarawa Injiniya Abdullahi Sule, wanda shi auren nasa an yi bikin ne gabanin a rantsar da shi, sai kuma gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umara Zulum, shi kan nasa auren kome ne domin kuwa ya mayar da matarsa da suka rabu ne. A yanzu dai farfesan ya riko ba kenan, yana da mata hudu cip-cip. Angon gwamnan na jihar Yobe Mai Malabuni, shi kan mata biyu aura, wanda ciki har da diyar gwamnan da ya karbi ragamar mulki daga hannunsa. Sannan kuma bayan sati biyu da auren farko sai ya ƙara wani auren. Gwamnan jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi na daga cikin gwamnonin da suka angwance. An yi auren nasa ne a jihar Lagos a satin da ya gabata, inda aka sha shagali. To a dangane da wannan sabon lale ne, sai na tuntubi wasu mutane domin jin ra'ayinsu kan auren da sabbin gwamnonin suka yi.
Ni kan ra'ayina, wallahi ni ina kamar sun kyauta, sabili da wasu kan yi aure ne domin dukkan abin da suke na rayuwa su kwantar da hankalinsu su dawo kan abin da za su bauta wa jama'a. Shi yasa wasu ke yin aure, ko da ni ɗin da gani don mata na biyu ne ɗaya tare su, da na ci zaɓe na ni ma na yi niyyar aure gaskiya, da na ɗan ƙara ɗaya saboda hankali na kwanta, saboda ba zan je waje ina babban dan majalisa in je ina kallon wata mata a waje ba. Amma an ka aura a gida ka ajiye, saboda haka gwamnoni sun yi abin kirki, kaga wani ɗaya ne da shi a cikin su, in ya ƙara ya zama biyu, kaga haka asirin su ya ruhu. Saboda yanzu aje kama gwamna ya je yana kallon matan mutane a waje, ko kuma na wani a wani taro idan sai yana huru-huru, ai kaga babu daɗi.
Har ila yau ma na ji ta bakin wani malami, menene ra'ayinka kai?
Eh to a gaskiya ni ra'ayina tun da daidan ma al'amari na aure kamar tuntuɓe ne, idan Allah ya yi, idan ya zo za ka yi shi kawai. So ko da a ce suna mulki ko ba sa mulki, wannan abu Allah ya riga da ya kaddara cewa za su ƙara aure, kuma sun yi. So muna masa fatan alheri. Kamar a jihohin da suke da mata biyu ko uku za ka samu an faɗaɗa aiki, ana faɗaɗawa. Ita mata ta farko da ta biyun da ta ukun za ka ga duk suna ɓullo da programs, wanda kuma wannan zai zamo a wani ɓangare wanda talakawa za su shaida, idan ba kamar zai sha bamban da wanda suke da mata ɗaya ɗaya. Ni a nawa ra'ayin kenan.
Shi kuma an go zai daɗa tsantsamiya kenan?
Eh, kwarai da gaske kuwa zai tsantsami, amma kuma ya san cewa akwai aiki a gaban shi.
Ya zama kamar cikamakin zaman kujerar su na gwamna, kuma godiyan ne. Amma ka tuna fa shi fa tafiya fa sai da ɗamara. To auren da suka yi bayan cikin ɗamara fa za su ɗamara, za su yi aiki ne gadan-gadan a jama'a, hankalinsu a kwance. Amma kuma adalci tsakanin mata na aure wajibi ne, wanda aka ce inda ba za ka yi adalci ba ma ka da kaura.
To malam Kaifa, me ra'ayinka?
Na dai sun aure ba wani abu ne wanda Allah yake baiwa dan adam dama ya yi, kuma ya sun samu wannan dama, kuma kaga sun ƙara matan nan. To muna musu fata ta alheri
kenan. Ya kake ganin ga aiki, ga angwanci, ga amarci?
To yana ga wasa ban hannu bane.
Ka san ana raraba ce wannan ita ce first lady, second lady, third har ma fourth.
Ya
kenan.
Eh wannan kan gaskiya abin da yake ne, ai tsohuwar matar kan ita ce first lady. Mu da yadda muka sani a tradition din, mu traditionally haka muka sani. Tsohuwar matar kan ita ce first lady. Shauran kuma matan gwamna.
Saurada ne, muna musu fatan alheri da karuwan arziki. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
madalla gaida Abdulhab Muhammad. To har yanzu dai muna Najeriya. Bayan da majalisar dattawan kasar ta kammala tantance jerin sunayen ministoci 43 da shugaba Muhammadu Buhari ya tura mata duk da irin sukar da ƴan kasar suka yi, yanzu haka ƴan kasar sun saka ido su ga yadda shugaban zai raba masu ma'aikatu. Ga rahoton da Umar Faruku Musa ya aika mana daga Abuja.
Ana ganin cewa bisa ga tarihi da kuma irin da shugaba Muhammadu Buhari ya gudanar mulkin shi a wa'adi na farko, akwai su jerin ministoci na kusurkusur da shi da ake tsammani za su koma akan mukamansu, wato kamar Hadi Sirika na ma'aikatar sufurin sama, da Rotimi Amici na ma'aikatar sufuri, da Mr. Lai Muhammad na ma'aikatar watsa labarai, da Hajiya Zainab Ahmed ta ma'aikatar kuɗi ta tarayyar Najeriya, da Malam Adamu Adamu na ma'aikatar ilimi, da Injiniya Suleiman Adamu na ma'aikatar samar da ruwa, da dai sauran waɗanda dama sun riƙa mukamai kuma aka dawo da su. Ana kyautata zaton cewa za a maida su akan mukamansu. Amma mutane irin su General Salihu Magashi daga jihar Kano, wanda shine kadai tsohon soja a jerin sunayen, ana sa ran zai je ma'aikatar tsaro, ko da yake ba nan gizon ke saka ba, domin kamar yadda waɗansu masana sha'anin raba mukamai suke bayyanawa, shugaba Muhammadu Buhari yana da damar ya nada duk wanda ya ga dama akan kowane mukami da ya ga ya dace zai iya gudanar da aiki. Galibi dai a halin yanzu ana ganin cewar rarraba mukamai zai kasance ne mai uwa a gindin mulhu zai samu ma'aikata mai tsoka, yayin da waɗanda suka zo domin a cika gurbi na raba kowace jiha ta samu mukami za a iya tura su kowace ma'aikata.
To yau kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin kuma ku kira ku bayyana ra'ayinku kafin mu buɗe layukan namu.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alama ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alama ƙari 1-202-205-2655.
To mun sami kira daga Niger, wake magana? Niger? Okay, to hello, kana jin mu? Hello. Hello to naga dai yemana tusu. To yanzu mun sami kira daga jihar Jigawa. Wa muke da shi daga Jigawa?
Assalamu alaikum, sunana Yusuf Babangaje mai trader ringin daga nan jihar Jigawa.
To Babangaje mai trader, menene ra'ayinka?
To hello,
muna jinka.
Na maudu'in me ake ba magana kai?
To muna magana ne akan yadda ƴan Najeriya suke dakon su ga cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yanda zai raba ma'aikatu ga sabbin ministocin da aka tantance mutum 43. To ko me ya kamata ya ba wa muhimmanci kafin ya ba wa mutum ma'aikata?
To gaskiya dai mu shawarar da zamu ba shugaban ƙasa Buhari yana da kyau kowace ministry a dauko masanin wannan bangare a bashi, domin gaskiya wani lokacin zaka ga mutum a misali bai karanci bangaren lawaya ba, an dauko an bashi minista shi zai karanci bangaren shari'a, ko kuma wanda bai karanci bangaren lafiya ba a dauko shi a ce shi zai ainihin wakilci wannan bangare. Dan haka ne muna bada shawara ga Muhammadu Buhari, dukkanin ministan da za a nada to a nemo kwararre a wannan fannin ministry, a nada shi shine za a ga ci gaba a ainihin kasar mu Najeriya. Da fatan Muhammadu Buhari yana jin mu, kuma zai dauki shawarorin da dukkanin matasa ko kuma ainihin masana suka bayi domin a samu ci gaba a Najeriya.
To mun gode baban gaji daga jihar Jigawa. Yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Hello, wa muke da shi daga jihar Bauchi?
Assalamu
alaikum. Wa alaikum. Da wa muke magana? Wa fa? Ya sunan malamin?
Bakar ne daga Bauchi.
To Bakar, menene ra'ayinka? Eh, muna jinka.
Kowa da ma'aikacin da za a tura su kuma su yi amfani da basiran da Allah ya ba su, kuma su yi aiki na talakawa. na fata za su je amfani da wannan shawarin da ake ba.
To mun gode bukar daga jihar Bauchi, yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna. Wane ne daga Kaduna?
Assalamu alaikum, barka da lasariya.
Yawa, barka ka dai, da wa muke magana?
To sunana Kamau da kullun ne, Murtala na kiran ku da garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu
ne? Eh, gaskiya wannan maudu'i ne mai muhimmanci, kuma wanda zamu tsila mu faɗi ra'ayoyinmu kafin a kai ga an raba mu kwaguran aiki. Mun ji daɗi da wannan dama, kuma abinda muke kira ga mai girma shugaban kasa, akwai waɗansu waɗanda gaskiya ba mu ji daɗin da aka dawo da su ba, duba da ba su yi aiki ba sosai, kuma ko sun yi ma a yankunan su suka yi. To wannan muna kira da babban murya, yadda muka tallata gwamnatin nan, to fa haka za mu cigaba da faɗan kyawun ayyukanta, yanda ke kuskure da abin da ya kamata ya muna ba ta shawara. Shi ne fasahar kaman fashola, gaskiya ba mu ban yadda a mai da mai da ma'aikatan nan ba, don ba abin da aka are ku kama ya faɗa ya ce shi ba yankin su zai fara a gyara wata kanka. To kuma wannan shekarun da ya rage mu wannan gwamnati, shi ne idan ba a zo an mana ko wani abu are ba, to gaskiya an ban mu da kuturin bawa kenan, mun sha wahala mun gama komai ba mana komai are ba. Ya kamata a nemi ɗan are wanda ya san aikin shi ne, yi aikin rito wannan ma'aikatan, mu ma mu dan samu wani abu arewa da kuma Najeriya gaba ɗaya. Da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Murtala daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Adamawa. Wane ne muke da shi daga Adamawa?
Assalamu alaikum, Mustapha ne daga Adamawa Mubi.
To Mustapha Mubi, menene ra'ayinka?
To ra'ayina dai akan wannan mulkin Buhari, muna mai fata Allah Ubangiji ya saka mishi da alkhairi, ya kuma mutanen da ya zaba mana su zama mutanen kirki.
To
eh, mun gode Allah Ubangiji ya sa kuma su gama mulki su cikin koshin lafiya, mu kuma muna musu addu'a Allah Ubangiji ya sa su zama mutanen kirki.
To mun gode Mustapha daga jihar Adamawa. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Plateau. Wa muke da shi daga jihar Plateau?
Kuna magana da Usman Baba ku ya direban Dogon Shandam.
To Usman, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine gaskiya wannan al'amari da ake ciki daga hankali da ake ruwari, yake gaskiya mu ya muna daidai ya bi a hankali a zaba mana shugabanni na kwarai, ministoci na kwarai, kuma muna fata Allah ya sa mu dace. Wannan shine ra'ayina.
To mun gode Usman daga jihar Plateau. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Adamawa. Wa muke da shi daga Adamawa?
Suna tare da Jibir daga garma hukuma Son Bange.
To muna jinka. Menene ra'ayinka?
Hello?
Hello, muna jinka. Eh, menene ra'ayinka?
Yawwa, eh, ya kamata kowanne minista a sabiyin da ya dace.
To shi ke dan ba wata shawara da zaka ba wa shugaba Buhari na cewa duk ministan da zai sa ya sa shi a gurbin, a sa kwarai a gurbinta?
Yawwa, kowanne minista misali inda ya karanta a sashi inda ya karanta misali.
To shi ke nan, mun gode wanda fatan.
Yawwa, na dade ina neman kuma samu ba.
To mun gode sosai, mu ma mun ji daɗi da ka same mu. To muna godiya kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogon muke cewa karfe 4:54 na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta mai da martani akan hukuncin da kotun musamman ta sha'anin wasanni ta yanke, inda ta jingine matsayar sake fafata wasa na biyu na gasar ƙarshe ta gasar kwallon kafa ta zakarun nahiyar Afirka. Kungiyar Esperance ta kasar Tunisia da Wydad ta kasar Morocco duk sun gabatar da ƙara a gaban kotun, bayan da hukumar ta CAF ta yi matsayar cewa za a sake buga wasan na karshe na biyu na gasar ta bana. Dukkan kungiyoyin biyu da suka buga wasan na karshe sun yi da'awar su ne daga ruwan gasar. Wider ta zura kwallo a wasan, amma alkalin wasa ya ki bayarwa. Su kuma suka fice daga filin wasan domin na'urar mataimakin alkalin wasa mai kula da hoton bidiyo ba ta aiki, balle a tantance da kwallon kafin a hana su. Experience kuma ita ce ke kan gaba da ci 2-1 kafin wasan ya tsaya. Kuma tuni a can baya ma aka ayyana ta zaman zakarun gasar, har ma aka ba su kofin gasar da kuma kirtuka tun a ranar 1 ga watan Yuni. To amma daga baya aka ce su dawo da su bayan CAF din ta yi matsayar za a sake buga wasan. Yanzu haka dai hukumar ta CAF ta ce za ta yi zaman tattaunawa da kotun da kuma dukkan hukumomin da lamarin ya shafa domin warware bakin zaren lamarin, kana kuma daga bisani a sanar da jama'a kan matsayar ƙarshe. Shahararren dan wasan kasar Brazil Neymar ya fito ƙarara ya shaida wa kungiyarsa ta PSG ta kasar Faransa cewa bai da buƙatar sake buga mata kwallo a daidai lokacin da yake yunkurin tilasta komawarsa tsohuwar kungiyarsa ta Barcelona. Wani gidan talabijin na wasanni a kasar Spain ya rawaito cewa Neymar ya kagu ya koma Barcelona, to amma kungiyarsa ta PSG ta tsala masa dan karin tsada na kuɗi fam miliyan 273 domin hana Barcelona iya sake sayan sa. Rahoton ya nuna cewa a shirye dan wasan yake da ya bijirewa duk wata bukata ta kungiyar ta PSG har sai sun ce fadar da shi, inda kuma rahoton ya kara da cewa Barcelona ba ta da halin biyan kuɗin domin sayan Neymar a halin yanzu. Kungiyar kwararrun ƴan wasan kullun kafa ta ce ta gano cewa rayuwar manyan zaratan ƴan wasa da ma lafiyar jikin su na fuskantar hatsarin gaske sakamakon yawan aikin da ke fin karfin jikin su. Ano haka kungiyar ta yi kira da kirkiro hutu na akalla mako hudu a kakar wasanni. Binciken da kungiyar ta gudanar akan ƴan wasa 16 ya nuna cewa wasu ƴan wasan sun buga adadin wasanni har 80 a kakar wasannin da ta gabata, inda kuma suka yi tafiyar da nisan ta ya kai kilomita 110. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Da Murtala Faruku Sanyinna da labaran wasanni daga Najeriya. Kafin mu sallama ga Hadiza ta dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
A yau Alhamis, shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya kira matakin da Amurka ta dauka na saka musu takunkumi akan ministan harkokin waje na Iran wasan yara. A wani jawabi da ya yi wanda aka nuna a talabijin, Rouhani ya ce Amurka ta yi ikirarin tana so ta hau teburin shawarwari da Iran ba tare da wasu sharuɗa ba, amma kuma sai gashi ta sanya takunkumi akan ministan harkokin wajen kasar. Wannan mataki ne da ba a san ta ba, a cewar wani babban jami'in gwamnatin Trump a lokacin da yake tattaunawa kan matakin da Amurka ta dauka akan ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javid Zarif. Umarnin takunkumin da Amurka ta sanya ya zargi Zarif da yin abubuwa a madadin jagoran kasar Ayatollah Ali Khamenei, wanda kwanan nan aka sanya sa a jerin sunayen mutane na musamman da Baitul Mali Amurka ta sanya wa takunkumi, aka kuma hana wani dan Amurka yin wata hulɗa da su. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kasar Thailand yanzu haka da halartar babban taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asia da ake kira ASEAN a takaice, wanda ke zuwa ɗan sa'o'i bayan da Korea ta Arewa ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami. Wannan shine karo na biyu da Pyongyang ta yi gwajin kasa da mako daya. Pompeo zai jagoranci wani taro da za a yi a tsakanin Amurka da kungiyar kasashen na ASEAN.
To masu sauraro, baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin. Ta misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa, da Julie Ladies Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa, sai injiniyar Mutiyan, ni Muhammad Hafiz Baballake cewa ku kwana lafiya da kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.